الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بأن هكا يقوى مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
Muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala, mai kowa mai komai da ya kawo wannan yammaci na Litinin 6 ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 1447, wanda ya dace da 23 ga watan 2 shekara ta 2026. Wannan masallaci na Kadi Sambo, Allah madaukakin sarki ya gafarta masa, karkashin wannan kungiya ta mai albarka ta jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna a cikin garin Mina a jihar Niger a tarayyar Najeriya. Ci gaba daga inda muka tsaya a wannan majalisi namu na 4 na watan Ramadan. Jiya mun fara bayani a aya ta 136. Sai lokaci ya cin mana. Yau insha Allahu ta'ala Allah ma zai sake maimaito mana wannan ayar domin durawa daga inda muka tsaya jiya. Na bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qulu amanna billahi wa ma أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون.
Na'am. Allah madaukakin sarki yace qulu amanna billahi. Ku ce mun yi imani da Allah, wa ma unzila ilaina da abinda aka saukar mana, wa ma unzila ila Ibrahim da abinda aka saukar wa annabi Ibrahim, wa Isma'il da abinda aka saukar wa annabi Isma'il, wa Ishaq da annabi Ishaq, wa Yaqub da annabi Yaqub, wal asbati da jikoki, wa ma utiya Musa wa Isa da abinda aka ba wa annabi Isa, annabi Musa da annabi Isa, wa ma utiya annabiyuna min rabbihim da abinda aka ba wa annabawa daga Ubangijinsu, la nufarriqu baina ahadin minhum, ba ma bambanta daya daga cikinsu, wa nahnu lahu muslimuna, mu masu mika wuya ne gare shi, fa in amanu, idan sun yi imani, bi mithli ma amantum bihi, da irin abinda kuka yi imani da shi, wa kadisi tadaw, wannan sun shirya, wa in tawallaw, idan suka juya, suka bujire, suka bada baya, fa inna ma hum fi shiqaq, lallai su suna cikin sabani da ta'addanci da wuce gona da iri, fa sayakfikahumullah, da sannu Allah zai isar maka su, wa huwa sami'ul alim, Allah mai ji ne, Allah masani ne, subghatallah rini ne na Allah, wa man ahsanu minallahi subgha, babu wanda yake Allah kyawun rini, wa nahnu lahu abiduna, lallai mu masu bauta ne gare shi. Waɗannan ayoyi Allah subhanahu wa ta'ala yana yin raddi ne ga Yahudu da Nasara lokacin da suka ce kunu hudan aw nasara tahtadu, sai Allah ya ce qul bal millata ibrahima hanifa, suka ce ku zama Yahudawa ko ku zama Nasara za ku shiriya, sai Allah ya ce abun ba haka yake ba, hanyar shiriya ita ce addinin annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. To maimakon abinda suke faɗa na cewa kunu hudan aw nasara tahtadu, sai Allah ya yi mana ishara izuwa maganar da tafi wannan inganci ko maganar da take daidai, shine Allah ya ce qulu amanna billahi, wannan shine abin da ya kamata ku ce, ma'ana ku ce mun yi imani da Allah, ay qulu bi lisanikum, sannan wa saddiqu bi qulubikum wa amalu bi jawarihikum, cewa ku faɗa da harsunanku, ku gaskanta da zuciyarku, sannan ku yi aiki da gabanku, wannan shine imani. Jiya mun yi bayani menene imani da Allah, shine ce qulu amanna billah, ku ce mun yi imani da Allah, wa ma unzila ilaina da abinda aka saukar mana, tare da cewa abinda aka saukar an saukar ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to amma manzon Allah annabin Allah ne wanda Allah ya aiko shi dan ya isar da sakon alqur'ani, shi yasa ta'abirin sai zo akan kansu cewa wa ma unzila alaina, ai da abinda aka saukar mana ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko da abinda aka saukar izuwa gare mu ta hanyar manzon Allah wa ma unzila ilaina, da abinda aka saukar izuwa gare mu ta hanyar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Abinda aka saukar izuwa gare mu shine alqur'ani. Alqur'ani an saukar da shi gare mu ne ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam As-Sa'idi rahimahullah ta'ala da yazo yana fassara wannan aya a cikin tafsirinsa Taisiru Karimur Rahman, sai yake cewa yashmalul Qur'an was sunnah, cewa abinda aka saukar gare mu ya hada da alqur'ani da kuma sunna, ba wai alqur'ani kadai aka saukar zuwa gare mu ba, a'a an saukar da alqur'ani gare mu kuma an saukar da sunna gare mu, yace li qaulihi ta'ala, saboda fadin Allah ta'ala wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikma, Allah ya saukar maka da littafi da hikima. Malamai suna cewa waɗannan kalmomi guda biyu alkitabu wal hikma, idan su biyu suka zo a waje ɗaya a cikin alqur'ani, to kowanne yana ɗaukar ma'ana daban-daban. Idan aka ce alkitab ana nufin alqur'ani, idan aka ce alhikima ana nufin sunna, amma idan alhikima ta zo ita kadai a cikin alqur'ani to nan ba sunna ake nufi ba, ana nufin magana wadda ta dace ko magana ta daidai. Amma idan al-hikma ta zo tare da al-kitab, to al-kitab ana nufin al-qur'ani, al-hikma kuma ana nufin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda Allah ya ce anzalallahu alayka al-kitaba wal-hikma, Allah ya saukan maka da al-qur'ani kuma ya saukan maka da sunna, nan al-hikma ana nufin sunna. Sannan Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, cewa duk abin da manzon Allah zai faɗa babu san zuciya a ciki. Manzon Allah ana masa wahayi ne a cikin abin da yake faɗa, shi yasa duk abin da manzon Allah ya faɗa wanda yake da alaka da ibada ko mu'amala, wannan abin ya zama shari'a, kamar wani abu ne saukake daga wajen Allah subhanahu wata'ala. Shi yasa hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadithin Miqdam ibn Ma'ad yakrim, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala inni utitu alquran wa mithluhu ma'a, manzon Allah ya ce ni an bani alquran da kwatankwacin abin da yake daidai da alqurani tare da alqurani, ma'ana yadda aka aiko ni da alqurani to an aiko ni da sunna, yadda zan yi hukunci da alqurani to haka zan yi hukunci da sunna. Wannan hadisi ne Imam al-Albani ya hasana wannan hadisi. Hassan ibn Atiyya rahimahullahu ta'ala, kamar yadda al-Khatib al-Baghdadi ya kawo a cikin littafinsa al-Kifaya shafi na 12, yake cewa kana Jibril alayhi salatu wassalam yanzilu ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi sunnah kama yanzilu alayhi bil Qur'an, yace mala'ika Jibril amincin Allah ya tabbata gare shi yakan saukar da sunna ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda yake saukar da alqur'ani. Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala a cikin littafin sa ilamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin yake cewa was-sunnatu ma'al qur'an ala thalathati awjuh, kaga ita sunna alaqata da alqur'ani tana da fuskoki guda uku. Yace fuska ta farko an takuna muwafaqatun lahu min kulli wajhin, ya zama sunna ta dace da alqur'ani ta kowace fuska, ya zama wani hukunci ya zo a cikin alqur'ani, sannan wannan hukunci ya sake zuwa a cikin sunna, sai ya zama hukuncin da ya zo a cikin sunna irin na alqur'ani sai ya zama kamar karfafa na cikin alqur'ani. Misali Allah madaukakin sarki ya ce wa atimul hajja wal umrata lillah, Allah ya ce ku cika aikin hajji da umara saboda Allah, wannan ayat qur'ani ce. Sai aka samu hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yake cewa inna Allah farada alaykum alhajj fahujju, Allah ya wajabta muku aikin hajji ku je ku yi. Kaga wannan hadis hukuncin hadisin kamar ya karfafa hukuncin alqur'ani ne, to wani lokacin sunna tana zuwa da alqur'ani domin ta karfafi wani hukunci na alqur'ani. Misali na biyu, wani lokacin sunna tana zuwa dan tai bayanin abin da ke cikin alqur'ani ko kuma dan ta fassara abin da ke cikin ainihin wato alqur'ani. So da yawa Allah madaukakin sarki zai kawo mana wani abu a dukule, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi zai zo yi mana bayanin abin nan dalla dalla. Idan ka ce ba za ka yi aiki da sunna ba, za ka rike qur'ani zalla ka yi aiki da shi, to za ka rusa hukunce hukunce da yawa da musulunci, kuma ba za a samu al'ummar musulmi sun hade akan abu iri daya ba, sai a waye gari kowa yana yadda ya ga dama, saboda babu wani abu da ya fassara musu wannan magana Allah subhanahu wata'ala. Misali Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani ya ce wa qimus sala wa atu zakka, ku tsaye da sallah ku bada zakka. Wannan sallah alqur'ani bai fada mana raka'a nawa za mu ba, alqur'ani bai fada mana da wani lokuta za mu ba, alqur'ani bai fada mana yanayin ta ba, alqur'ani bai fada mana abin da yake bata ta ba. Wanda ya mana bayanin abin da ake nufi da sallah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda yazo a cikin hadisin al-Musi salatu, wanda wani sahabi yayi sallah a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sallan nan da ya bace daidai ba, manzon Allah ya kira shi ya gyara masa yace irji fa salli fa innaka lam tusalli, cewa ka je ka sake sallah kai ba kai sallah ba. Har sai da yayi so uku yace ya rasulullah idan ban yi sallah ba to wace iri zan yi, sai manzon Allah ya ce da shi idza kunta ila salah, idan ka je za ka yi sallah fa kabbir, kai kafara haram, thumma qra'a ma tayassara ma'aka min alquran, sannan ka karanta abin da ya sauka na alqur'ani sai ce su marka sannan sai kai ruku'u hatta tazma inna raki'an har sai ka nutsu kana bi ruku'u yace su marfa sannan ka dago daga ruku'u hatta ta'tadila qa'iman har sai ka daidaita a tsaye yace su masjud sannan sai kai sujjada hatta tazma inna sajidan har sai ka nutsu kana bi sujjada yace su marfa sannan sai ka dago daga sujjada hatta tatma inna jalisan har sai ka nutsu kana mai zaune yace summa fa'al dalika fi salatika kulliha yace sannan sai ka aikata duk waɗannan abubuwa a cikin sallarka to kaga anan sunna ce ta mana bayanin ga yanda ake yin sallah shi yasa wani lokacin sunna tana zuwa ta yi bayanin abin da ke cikin alqur'ani ibnu qayyim yace abu na uku wani lokacin sunna tana zuwa da wani hukunci daban wanda alqur'ani bai zo da wannan hukunci ba kuma sunna idan ta zo da wani hukunci baka da dama ka ce kai ba za ka yi aiki da wannan abin ba tunda baya cikin alqur'ani idan ka ce ba za ka yi aiki da wannan abin da ya tabbata a cikin sunna tunda baya cikin alqur'ani ba to ka ƙaryata da yawa daga cikin ayoyin alqur'ani domin Allah madaukakin sarki ya ce wa ma atakumur rasulu fakhudhu duk abin da manzon Allah ya kawo muku ku rike shi wa ma nahakum anhu fantahu duk abinda manzon Allah ya hana kuku hannu ashe duk abinda manzon Allah ya zo mana in dai ya inganta ko babu shi a cikin alqur'ani ya zama shari'a dole ne ni aiki da shi don manzon Allah an aiko shi ne dan ya ainihin wato zo da wani hukunci shi yasa malamai suke cewa aikin manzon Allah guda uku aiki na farko shine at-tabligh aiki na biyu shine at-tabyin aiki na uku shine at-tashri' wannan shine aikin manzon Allah to amma su ƴan qalabatu ko ƴan tafsiri ko ƴan qur'ani sai suka dauki aiki ɗaya na manzon Allah suka watsar da biyu wanne ne suka dauka shine at-tabligh cewa ai manzon Allah kawai an aiko shi ne kawai ya faɗi qur'ani shikenan ya gama aikin sa manzon Allah ya gama aiki ba ruwan shi da at-tabyin ba ruwan shi da at-tashri' wannan ba daidai bane idan ka ce manzon Allah tablighi kadai zai yi to za ka yi watsi da ayoyin alqur'ani da dama dan manzon Allah ya zo ne ya zo da alqur'ani kuma ya zo da bayanin alqur'ani sannan ya zo da wata shari'a ta musamman wadda wallahi babu ita a cikin alqur'ani at-tabligh isa da alqur'ani din at-tabyin bayanin da ke cikin alqur'ani din at-tashri' shine zuwa da wata shari'a sabuwa wacce wallahi babu ita a cikin alqur'ani wanda kuma da aiki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda idan ka yadda da waɗannan abubuwa guda uku shine zai sa ya zama kai aiki da dukkanin ayoyin alqur'ani din dan akwai ayat da take nuna cewa manzon Allah ya zo ne ya isar da alqur'ani innama alaykal balagh manzon Allah yake sa shine me at-tabligh sannan Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi ashe na daga cikin aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine at-tabligh sannan Allah ya ce ma atakumur rasulu fakhudhu wama nahakum anhu fantahu ashe yana daga cikin aikin manzon Allah a tashri' manzon Allah ya zo ne dan ya isar da alqur'ani manzon Allah ya zo ne dan ya bayanin alqur'ani manzon Allah ya zo ne dan ya kawo mana shari'a koda wannan abin babu shi a cikin alqur'ani in dai ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abin ya zama shari'a kuma dole ne aiki da shi daga cikin misali hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce naha an akal luhumul humr ahliya manzon Allah ya hana cin nama cin ainihin wato naman jakin gida wannan haramcin babu shi a qur'ani ya tabbata a cikin hadisi kaga wannan hukuncin ya zama shari'a sai mu dauki cin wannan naman jakin gidan haramun ne tunda manzon Allah ya zo mana da shi to irin waɗannan misalai suna nan da yawa wasu abubuwa wanda manzon Allah ya zo da su kuma sun inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda in ka bincika cikin alqur'ani ba za ka same shi ba wannan shari'a ne kuma aiki ne na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam shi yasa al-imam al-auza'i rahimahullahu ta'ala yake cewa al-kitabu ahwaju ila sunnah min as-sunnati ila al-kitab yace alqur'ani ya fi buƙatar sunnah fiye da yadda sunnah take da buƙatar qur'ani qur'ani yana da tsananin buƙatar sunnah domin sunna ce za ta bayyana shi sunna ce za ta bayyace shi sunna ce za ta fito da hukunce-hukuncen sa dalla-dalla yayin da wasu ayoyin hukunce-hukuncen nasu ba za su yi ainihin wato fitowa ba waɗannan sune ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa Allah ya ce wa ma unzila ilaina, da abinda aka saukar zuwa gare mu ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, abinda aka sauka shine alqur'ani da sunna. Sai Allah ya ce wa ma unzila ila ibrahim, da abinda aka sauka wa annabi ibrahim. Menene aka saukar wa annabi ibrahim? Shine suhuf. Allah ya ce inna hadha la fi suhufil ula, suhufi ibrahima wa musa, suhuf ne aka sauko annabi ibrahim alayhi salatu wassalam. Wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal aqba, da abinda aka saukar wa annabi isma'il, da annabi ishaq, da annabi yaqub, da kuma al aqba. Kalmar asba asalinta daga asud ne. Asud shine wani adadi mai yawa, ma'ana da abinda aka saukar wa da jikokin su annabawa da manzanni hatta shin alkiyama, wanda Allah madaukakin sarki ne kadai ya san adadin su. Sai Allah ya ce wa ma utiya Musa wa Isa, da abinda aka ba wa annabi Isa, a annabi Musa da annabi Isa. Menene abinda aka ba wa annabi Musa? Shine at-taura. Menene abinda aka ba wa annabi Isa? Ita ce me? Injila. Allah ya ce wa qassayna bi Isa ibn Maryam wa atainahu al-injil. Allah ya ce mun ba annabi imin, sai muka biyo baya da annabi Isa wanda muka bashi injila. Kenan abinda aka sauko da annabi Musa shine az-zabur, abinda aka sauko da annabi Isa shine al-injil. Sai Allah ya ce wan nabiyuna bir rabbihim, da kuma abinda aka saukar wa annabawa waɗanda suka biyo bayan su daga ubangijinsu. Annabawan Allah suna da yawa, babu wanda ya san adadin annabawan Allah sai Allah. Akwai waɗanda muka san su, akwai waɗanda bamu san su ba. Bari ma adadin annabawan da Qur'ani ya ambata mana guda 25, amma ragowar annabawa suna nan da dama wanda bamu san su ba, wanda an samu hadisai da dama sun faɗi adadinsu, duk da yawancin hadisan ba su inganta ba. Shi yasa Allah ya ce minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka. A cikin annabawa akwai waɗanda muka baka labarinsu, a cikin annabawa akwai waɗanda ba mu baka labarinsu ba. Al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ita kadai take da wannan biza. Wace irin biza? Shine yadda da dukkanin annabawa. Ba wata al'umma da ta yadda da dukkanin annabawa sai wannan al'umma ta manzon Allah. Wannan falala ce ga wannan al'umma. In ka dauki Yahudawa, ba su yadda da annabi Isa ba, ba su yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba. In ka dauki Kiristoci, ba su yadda da annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam. Amma mu al'umman musulmi mun yadda da annabi Musa, mun yadda da annabi Isa, mun yadda da annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, mun yadda da wannan annabawa. Kuma mun yadda Allah madaukakin sarki ya aiko su. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce qulu amanna billahi, ku ce kun yi imani da Allah, da abinda aka saukar zuwa gare ku, da abinda aka saukar ga dukkanin annabawan da aka ambata. To mu'minai musulmai sun faɗa ko ba su faɗa ba? Sun faɗa. Domin Allah ya ce amana ar-rasulu,
amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal
mu'minun.
Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
الله مدوككين سركي يتي آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. حقيقة منذو يا إيماني دا أبن دا أكا سكر دا أجاق أبن جنسا. سألة والمؤمن المؤمن ما سنجي إيمان. سألة كل جكا منذو دا مؤمنين دا بعد آمن بالله سنجي إيماني دا الله wa mala'ikatihi, sun yi imani da mala'iku, wa kutubihi, sun yi imani da littattafan da Allah ya saukar, wa rusulihi, sun yi imani da manzanni gaba daya. Kaga wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dukkanin annabawa da manzanni sun yi imani da su, da waɗanda suka sani da waɗanda ba su sani ba sun yi imani da su a dunkule, cewa annabawan Allah ne, manzannin Allah ne, Allah madaukakin sarki ya aiko su. La nufarriqu bayna ahadin min rusuli, ba ma bambanta daya daga cikin waɗannan ainihin wato manzanni kamar yadda muka la nufarriqu baina ahadin minhum baba babban ta daya daga cikin su wa nahnu lahu muslimuna mu masu ne kauya ne gare shi wannan al'umma Allah ya mata baiwa ta hanyar da ta yi imani da dukkanin manzanni gaba daya sabanin wasu al'ummomin sun yadda da wannan annabin basu yadda da wannan annabi ba amma mu al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarce mu da imani da su kuma mun yi imani da su wa qalu sami'na suka ce ya Allah mun ji wa ata'na kuma mun yi biyayya gufrana Allah gafara ka muke nema rabbana wa ilaikal masir kuma Allah izuwa gare ka za mu ko to menene sakamakon waɗanda suka irin wannan imani menene sakamakon su sai Allah ya tawallina amanu billahi wa rusulihi na
qul amanu billahi wa rusulihi ulaika hum as-siddiqun wash-shuhada inda rabbihim lahum ajrun wa nurun
na
وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ
وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ
وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ
نعم
وكان الله غفورا رحيما
to waɗanda suka yi imani da dukkanin annabawa da manzanni ba tare da sun bambanta tsakaninsu ba to ga sakamakon su inji Allah Allah ya tawallina amanu billahi waɗanda suka yi imani da Allah wa rusulihi kuma suka yi imani da manzannin Allah wa lam yufarriqu baina ahadin minhum basu bambanta daya daga cikin su ba duk sun yi imani da su Allah ya ce ulaika sawfa yu'tihim ujurahu wadannan da sannu Allah zai ba su lada su shi ne gidan aljanna wa kana Allahu ghafurur rahima lalle Allah mai yawan gafara ne Allah madaukakin sarki mai yawan jinkai ne to menene sakamakon waɗancan yahudawa da waɗancan kristocin waɗanda suka raba tsakanin annabawa suka yadda da wasu ba su yadda da wasu ba sai Allah ya ce innal ladina yakfuruna billahi wa
rusulihi wa yuriduna an يُبَرِّئُ بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا
الله مدوكين سركي يجي إن الذين يكفرون بالله ورسله الله يجي للي ودن دا سكا كافر جي والله دا من زنن الله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله هما سنعصوا سببا تذكان الله دا من زنن الله ويقولون نؤمن ببعض suna cewa mun yi imani da wani sashi wa nakfuru bi ba'din wa mun kafirce wani sashi ma'ana sun yadda da waɗansu annabawa ba su yadda da wasu annabawa ba sun yadda da waɗansu manzanni ba su yadda da wasu manzanni ba wa yuriduna an yattakhidhu baina zalika sabila kuma suna so su riki wannan abin ya zama musu wata hanya ta hanyar cin mutuncin wasu annabawan da bata wasu annabawa Allah ya ce ulaika humul kafiruna haqqan waɗannan su ne kafirai na gaskiya ma'ana original din kafirai waɗanda suka kafirce wasu annabawa suka yi da wasu annabawa Allah ya ce wa'atanna lil kafirina azaban muhina lalle mun tanadi wata azaba ta wulakanci a gare su idan ba su dawo ainihin wato sun gyara ba to wannan ayar da muka karanta wanda Allah rabba ya karanto mana ita ce qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina har zuwa karshe hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abdullahi dan Abbas, wanda Imam Muslim ya fitar da shi, Abdullahi dan Abbas yake cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atay al-fajr fi al-ula minhumā qulū āmanna billahi. Cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yazo zai rak'atay al-fajr, sune raka'a biyu da ake bayan fitowa al-fajr kafin sallar asuba. Abubuwan da manzon Allah yake karantawa a waɗannan rak'a guda biyu, raka'a ta farko manzon Allah yana karanta wannan aya da muka fassara yanzu, ita ce qulu amanna billahi wama unzila ilaina wama unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbati wama utiya musa wa isa wan nabiyuna wama utiya وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. مَنْزَلَ أَلَّا يَنَا كَرَنْتَ وَنَّا آيَرْ أَرَكَأَ تَفَرُقُ أَجْكِرْ رَكَعَتَيْ الْفَجْرِ. شَيْسَى سُنَّانِي كَيْمَا كَرَنْتَ تَكَ إِيَا وَتَرَنَا إِذَنْ كَذُ رَكَأَ تَفَرُقُ كَرَنْتَ. يَتِي أَرَكَأَ تَبِيُكُمَا مَنْزَلَ أَلَّا يَنَا كَرَنْتَ فلما أحس عيسى
منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله.
نعم.
قال الحواريون نحن أنصار الله.
نعم.
آمنا بالله واشهد بأن muslimun.
Wannan ita ce ayar da manzon Allah yake karantawa a raka'a ta biyu. Kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a raka'a ta al-fajr, kamar yadda hadisi ya tabbata, raka'a ta farko yana karanta qulu amanna billahi, ita ce aya ta 136 a cikin suratul baqara. A raka'a ta biyu manzon Allah yana karanta falamma hasa isa minhum al-kufr, ita ce aya ta 52 a cikin suratul ali imran. Wannan su manzon Allah yake karantawa a raka'atul fajr. A wata riwaya ta sai Muslim daga Abdullahi dan Abbas cewa manzon Allah a raka'a ta farko yana karanta qulu amanna billahi, a raka'a ta biyu yana karanta qul ta'alu ila qul ya ahli alkitab ta'alu ila
alkitab ta'alu ila kalimatin بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله.
نعم.
ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله.
نعم.
فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
A wannan ruwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta wannan aya ta 64 a cikin suratul Ali Imran a raka'a ta biyu. Sannan hadisi ya tabbata a cikin sahih Muslim, hadisin Abu Hurairah Allah ya kare da gare shi, cewa manzon Allah yana karantawa a raka'a ta fajr, raka'a ta farko qul ya ayyuhal kafirun, raka'a ta biyu qul huwallahu ahad. Shi yasa duk wanda kai yayi so da yawa za mu ga wasu abubuwa irin su nafilbili, za a samu nafila guda daya, amma sai ka ji an ce manzon Allah wani lokacin yana karanta wannan, wani lokacin yana karanta wannan, wannan ba sabani bane, ba cibka da warwara bane, a'a ana nuna maka yalwa da fadi da saukakawa na shari'ar musulunci.
No.
Mana yau in ka ga dama kai wannan, gobe in ka ga dama kai wannan, duk wanda kai yayi. Sai Allah madaukakin sarki ya ce fa in amanu bi
muslima
fa fa in amantum bi muslima amantum bihi, cewa idan sun yi imani da irin abin da kuka yi imani da shi, faqad ihtadaw, wannan sun shirya. Ma'ana idan sun yi imani da alqur'ani, sun yi imani da manzo sallallahu alaihi wasallam, sun yi imani da rabo duk manzanni gaba daya, to sun zama shiryayyu. Amma wa in tawallaw, idan suka bujire suka juya suka kin imani da waɗannan abubuwa da muka ambata, fa inna ma hum fi shiqaq, lalle su suna cikin tsanani, suna cikin bacewa, suna cikin ta'addanci, suna cikin ainihin sun wato kauta hanya kamar yadda Allah ya faɗa. Ibnu Jarir al-Tabari rahimahullahu ta'ala da yazo fassara wannan ayat sai ya ce fa in saddaqa al-yahuda wan-nasara billah, idan yahudawa da nasara suka gaskata Allah wama unzila ilaikum da abinda aka saukar zuwa gare ku wama unzila ila ibrahim wa isma'il wa yaqub wal asbar wama utiya musa wa isa wama utiya nabiyuna bir rabbihim idan duk suka yi imani da wadannan wa aqarru bidhalik kuma suka tabbatar da haka din misal ma sadaqtum antum kamar yadda ku musulmai al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuka gaskanta wa aqarrtum kuma kuka tabbatar da haka kuka tabbatar da haka faqad wufiqu hakika an datar da su an shiryar da su kuma sun hau hanya ta daidai sannan sun shirya amma idan suka bijire suka bada baya to suna cikin sabani suna cikin limuwa sun kauce hanya sai Allah ya ce fa in tawallu fa inna ma hum fi shiqaq sai Allah ya ce fa sayakfikahumullah maza Allah kai ka tsaya akan imani idan ka tsaya akan imani koda sun fadare sun kauce to Allah zai isa maka su ba za su cutar da kai ba Allah zai tsare ka Allah zai kare ka kuma Allah madaukakin sarki zai taimake ka ainihin wato akan su kamar yadda Allah ya faɗa fa sayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul 'alim Allah shine mai ji Allah madaukakin sarki shine ainihin wato masani kamar yadda Allah madaukakin sarki mana bayani sai Allah ya ce subhanallah wannan ridi ne na Allah malamai suka ce me yasa akai wa subhata akai masa fataha waɗansu malaman suka ce min babul ighra ma'ana akwai wani abu a cikin balaga da ake kiransa al-ighra abinda ake nufi da al-ighra a ilimin balaga shine a kwadaitar da kai wajen yin abinda Allah yake so ko wajen yin abinda za a gode maka akan sa shine ighra a kwadaitar da kai kayi abinda za a yi maka godiya akan wannan abu shine ighra shi yasa idan an tashi za a kawo shi a wannan ziga din to sai a shafa aikin kawai sai a kawo abinda za a aikata din sai aka ce subhatallah ma'anahu ilzamu subhatallah kulzumci tafiya akan rinin Allah menene rinin Allah shine musulunci menene rinin Allah shine tauhidi ma'ana kulzumci tauhidi ku rike musulunci wadansu malaman suka ce ba ibra'i bane wasu malaman suka ce maf'ul ne mutlaq maf'ul ne mutlaq maf'ul ne mutlaq bima'ana sabaghna subghatallah ai mun rinu da rinin Allah mun dabi'antu da dabi'ar musulunci mun tsaya akan addini haka malamai suka bayani Allah ya ce subghatallah ridi ne na Allah kamar ka ce musulunci ne ko kuma tauhidi ne wa man ahsanu min Allah subgha babu wanda ya kai Allah madaukakin sarki iyari ne Qatada ibn Da'ama as-Sadusi rahimahullahu ta'ala yace dalilin saukar wannan ayar yahudawa su ne suke wa musulmi alfahari cewa su fa ƴaƴansu sun riga sun tarbiyance su sun dabi'ance su sun rina su akan yahudanci ba za su ci ubarin yahudanci ba su ma kristoci suna cewa su ma ƴaƴansu sun tarbiyance su sun dabi'ance su sun rina da su akan san kristanci ba za su ci ubarin kristanci ba sai Allah madaukakin sarki cewa idan maganan runar da mutum ne akan abu ko dabi'antar da mutum akan wani abu ai ba kamar Allah domin wa man ahsanu min Allah subha waye ya kai Allah iya rini waye ya kai Allah iya tarbiya waye ya kai Allah iya dabi'antar da mutum akan abu mai kyau babu wanda ya kai Allah shi yasa rinin Allah shine rini addinin Allah shine addini shine addinin musulunci addinin da Allah ya yarda da shi musulunci shine addini tauhidi shine abin da Allah madaukakin sarki ya yarda da shi kuma shine abin da Allah zai karbe shi shi yasa yace subhanallah wa man ahsanu min Allah subha Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gata a matsayin mu na musulmi duk wanda Allah ya bashi yaya to Allah ya masa gata babban gatan da Allah madaukakin sarki yayi maka shine bai baka da ba sai da Allah ya nuna ma hanyar tarbiyyar waɗannan yara shi yasa duk wanda kaga ɗansa ya lalace ɗaya biyu ko dai kaddara da jarraba ko kuma sakacce amma hanyar tarbiyya Allah ya nuna maka domin Allah madaukakin sarki ya baka wannan ɗan ne akan fitra akan tauhidi ɗan da zaka haife shi ne akan tauhidi ba yadda za a yi ka haifi yaro akan kafirci ko akan yahudanci ko akan kristanci, duk yaron da za a haifa za a haife shi ne akan tauhidi. Shi yasa manzo Allah ya ce kullu mauludin yuladu ala alfitra, duk wani abin haihuwa ana haihuwa sa ne akan tauhidi, shine kaida. Malamai suka ce inda za a haifi yaro a bar shi a haka, kar wanda ya kula shi, kar wanda ya masa magana, kar wani wanda ya je gurin shi ya tashi har ya girma ya yi hankali ya balaga, bai taba sanin ilimin komai a rayuwarsa ba, bai taba sanin komai a rayuwarsa ba, inda za ka tambaye shi waye halice ka, zai ce da kai Allah ne. Zai ce Allah ne. Inda za ka tambaye shi waye halice duna, zai ce Allah ne. Amma me yasa mutum za a tambaye shi a ce waye halice ka, ya faɗo wani wanda ba Allah ba, ko a ce wa kake bautawa ya faɗo wani wanda ba Allah ba? Saboda an tusa masa wani ilimin haka din, wanda in an kare shi akan fitra, akan tauhidin da Allah ya yi shi, wallahi zai tashi yana da imanin ba abin bautawa sai Allah, yana da imanin Allah ɗaya ne. Amma idan aka tusa masa wasu abubuwa na wani ilimi daban, na wasu kwashe-kwashe, to shine zai tashi ya fara tunanin akwai wani Allah kuma bayan Allah, ko ya fara tunanin kowa Allah ne, ko ya fara tunanin shi ma Allah ne, ko ya fara tunanin akwai wani mai taimako kuma bayan Allah subhanahu wataala, saboda wani ilimi ya shige shi. Shi yasa wani daga cikin magabata yana ba da labari, wata rana wani bawan Allah ya je wani gari, sai ya ce yana so a tattaro masa da mutanen garin gaba daya. Aka hada masa mutanen garin gaba daya, sai aka manta da wata tsohuwa guda daya wacce take a cikin bukkarta. Aka hada mutanen gari, bayan an gama hada mutanen gari gaba daya, sai aka manta da wannan matar. Aka ce ita wannan matar tunda take a rayuwarta babu wani ilimi wanda ya taba je mata, ba wani wanda ya taba karantar da ita Allah, ba wani wanda ya taba karantar da ita musulunci. Shikenan sai aka gaba a ga wannan matar ba, sai aka garzayo dan a zo a tafi da wannan matar. Ana zuwa aka shiga bukkarta aka kira ta, tana fitowa sai ta ce me za a yi ne? Sai aka ce ai ana wani taro, wani malami ne ya zo, kuma ya zo da littattafai sun fi dubu daya. Ta ce na menene? Aka ce da ita ai littattafai ne da suke bayanin bayani akan Allah ɗaya ne, shi yasa ya zo da littattafai guda dubu don su nuna Allah ɗaya ne. Tana buɗe baki sai take cewa abinda yasa za ku je wannan gurin, saboda a zuciyarku akwai alfu shakkin akan Allah ɗaya ne, cewa kuna da kokwanto dubu a zuciyarku cewa Allah ba ɗaya bane, amma ni a wajena Allah ɗaya ne, ba zan je ba. Ma'ana tana nan akan fitrar ta cewa Allah ɗaya ne. Shi yasa da manzo Allah ya ce duk wani abin haihuwa za a haife shi ne akan a tauhidi. Sai manzo Allah ya ce fa abawahu, inda ake samun matsala kaga ya tashi ba kan tauhidi ba, shine laifin iyayensa. Wasu iyayen yuhawidani za su mai da shi da yahudi, saboda hanyar da za su dora shi, saboda hanyar da zai bi, saboda abin da za su karantar da shi. Waɗansu iyayen kuma yunasirani za su mai da shi krista, saboda ɗabi'u da hanyoyi da abin da zai bi, saboda hanyar da zai bi da ilimin da za a bashi da tarbiyyar da za a bashi da ɗabi'ar da zai tashi a kanta, shi yasa zai zama krista. Aw yumajjisanihi, wasu iyayen kuma su yi sakaci ya tashi ba magoji. Amma inda za a kyale shi a haka, ko zai tashi akan musulunci. Kaga ashe kenan an baka matakin tarbiyya na farko, shine ɗanka akan tauhidi ake haihuwarsa. In kaga ya tashi akan wani abu wannan mutule bin kai, kai ne baka ci gaba da nuna masa wannan hanyar ba. Shi yasa malamai suke cewa yaro idan ya zo duniya farkon abin da ya kamata ya fara ji shine Allah. Waɗansu malamai suka ce kai tun yana ciki ma ya kamata ya saba jin Allah. Shi yasa idan mace ta ɗauki juna biyu ya kamata ta yawaita ambaton Allah, ta yawaita jin Alƙur'ani, ta yawaita karatun Alƙur'ani, domin yaron nan da yake cikinta yana jin waɗannan abubuwa. Lokacin da zai fito duniya zai fito da sanin Alƙur'ani, zai fito da ya saba jin Alƙur'ani, ya saba jin sunan Allah. Domin idan ya fito duniya fa shi ɗan yana nan yana ƙoƙari sai ya kautar da shi daga kan wannan fitra wadda Allah ya baka shi a kanta. Kai ma kuma dole sai ka dage ka tsaya, saboda ya dore akan wannan fitra da Allah maɗaukakin sarki ya baka wannan yaro. Bayan Allah ya baka yaro a fitra, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada maka kuma hanyoyin da zaka bi dan yaranka ya miki akan musulunci. Sai manzon Allah ya ce muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in. Manzon Allah ya ce wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashrin. Manzon Allah ya ce to idan yaranku sun kai shekara 7 to ku umarce su da sallah. Karin ka nuna musu sallah, kana koya musu sallah, kana tafiya masallaci da su, ko in zaka yi nafila a gida ka tashe su su ga yadda ake yi. Haka manzon Allah ya ce. Manzon Allah ya ce in sun kai shekara 10 ba su yi sallah ba, ku ladabtar da su. Kaga duk wannan ana nuna maka hanya ta tarbiyya. Kenan in ka ga yaro ya lalace, to yawanci akwai sakaci na iyaye. Shi yasa yana da kyau a yi ƙoƙarin ɗora su akan wannan sibirar, kan wannan rinin wanda Allah madaukakin sarki ya baka su, domin haka zai sa su miƙe su zama suna da cikakkiyar tarbiyya. Allah ya ce man ahsanu minallahi sibgha, babu wanda ya kai Allah iya rini. Allah madaukakin sarki ya tarbiyyanci mutum ya tashi haka, babu kamar Allah subhanahu wataala. Allah madaukakin sarki ya ce wa nahnu lahu muslimun
abidun,
ma'ana wa nahnu lahu abidun, mu masu bauta ne ga Allah subhanahu wataala, mu bayin Allah ne. Allah madaukakin sarki shi kadai za mu bautawa, ba wanda za mu bauta in ba Allah madaukakin sarki ba. Na'am, sai Allah ya ce
قل أتعجلنا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
الله مدوكاكين سركي يتشي قل كغيا مسيا منزل الله أتحاجوننا في الله زاكو جعيا دمو غمد الله وهو ربنا بأن شين أبنجتم هو ربكم كما شين أبنجتم ولنا أعمالنا منا دا أيكم دسك شافيهم ولكم أعمالكم كما كنا دا أيكم دسك شافيهم ونحن له مخلصون مو ما سترك عديني دي قريش. أم تقولون إن إبراهيم كو كنا سوكو شي للشي النبي إبراهيم وإسماعيل دا النبي إسماعيل وإسحاق دا النبي إسحاق ويعقوب دا النبي يعقوب والأسباط دا عين شموا توجيكوكي كانوا هودا أو نصارى cewa sun kasance wai Yahudawa ne ko Kiristoci ne. Allah ya ce kul ka gaya musu a antum a'lam, ku ne kuka fi sani amillah, ku Allah madaukakin sarki ne. Wa man adlam, babu mafi zalunci mimman katama shahadatan indahu min Allah, wanda zai boye shaida a wajensa daga Allah madaukakin sarki. Wa Allahu bighafilin amma ta'malun, Allah ba marafkani bane game da abin da kuke aikatawa. Tilka ummatun kad khalat, waccan dai al'umma ce ta riga ta wuce. Laha ma kasabat, abinda suka aikata ya shafe su yana gare su. Walakum ma kasabtum, kuma abinda kuka aikata naku ne zai shafe ku. Wala tusaluna amma kanu ya'malun, ba za a tambaye ku akan abinda suka aikata ba. Na'am. Allah madaukakin sarki ya ce kul ka gaya musu atuhajjuna fillah, kuna nema ku yi mana jayayya game da Allah. Nan Allah yana ba manzon Allah umarni cewa ya fada wa Yahudu da Nasara, wai suna nema su musu jayayya akan Allah, inda suke cewa wai su ɗayan Allah ne. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu, wai Yahudawa suna cewa mu ƴaƴan Allah ne kuma mu masoya Allah ne. Sannan wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Sannan Yahudawa da Kristoci suna cewa ku zama Yahudawa ko ku zama Kristoci za mu shirya. Yanzu ku za ku gaya mana Allah? Manzo Allah ka gaya musu su za su faɗa maka Allah? Har suke riyawa wai cewa su ƴaƴan Allah ne ko kuma su mas ko kuma a'a wai su masoya Allah ne ko kuma a'a su ne akan shiriya ba ku ba? Manzo Allah ka gaya musu ya za a yi sijayya da ku akan haka? Alhalin wa huwa rabbuna, shi Allah ɗin shi ne ubangijinmu wanda ya halince mu, wanda yake mallakar mu, wanda yake gudanar da al'amuran rayuwarmu. Wa huwa rabbukum, kuma shi ne ubangijinmu, shi ma shi ya halince ku, shi yake mallakar ku, shi yake gudanar da al'amuran rayuwarku. Ba wai ku ba ƴaƴansa ba ne, kuma shi ba babanku ba ne. To dan me za ku zo kuna manzon Allah kuna musu jayayya akan irin waɗannan bayan ba ku da ilimi akan wannan? Wannan ana musu inkari ne akan wannan da'awar tasu ta ƙarya, inda aka ce qul atuhadduna fillah ay qul atuhadduna fi dinillah. Kuna so ku yi mana jayayya akan addinin Allah ne, ko kuna so ku yi mana jayayya akan Allah madaukakin sarki? Alhalin mu muka san Allah din, mu muke tare da Allah, ku ba ku san Allah ba. Tunda da kun san Allah, da ba ku yi da'awar ku ƴaƴan Allah ba ne? Da kun san Allah, da ba ku ce Allah babanku ba ne? Allah ba shi da ɗa, Allah ba shi da mahaifi, Allah shi kadai ne babu abin bautawa bisa gaskiya da cancanta sai shi. Shi yasa ku daina wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam jayayya akan haka. Walana a'maluna, kuma aikin mu namu ne, abinda muka aikata mai kyau Allah madaukakin sarki zai bamu ladi akan wannan. Wala kuma a'malukum, kuma idan kun yi aiki mai kyau din kuma za ku samu lada. Amma idan kun yi ba daidai ba, ku sani ba abinda za ku samu. Amma duk abinda muka yi ba za ku yi mana sakayya akai ba, kuma ba za mu yi muku sakayya akai ba, Allah shi ne zai mana sakayya akai. Wa nahnu lahu mukhlisuna, kuma mu masu tsarkake addini ne gare shi. Me ake nufi da ikhlas? Ikhlasi yana daga cikin abin da yake wahalar da al'umma yanzu, shi ne ikhlasi. Wani abu ne mai tsananin wahala, kamar yadda wani daga cikin magabata yake cewa babu abin da yake bani wahalar magancewa fiye da ikhlasi. Abin da ake nufi da ikhlasi shi ne aiki don Allah, shi ne ikhlasi. Idan ka ce aiki don Allah, shi ne kamar babu riya a cikin wannan aikin. A nan ne nake so in ɗan mana tsokaci akan wani abu da yake janyo ikhlasi. Akwai wani abu da yake janyo ikhlasi wanda wannan abin yana da matukar mahimmanci bawa ya saba da yin wannan abu. Wannan abin shi ake kira khabi'a. Abinda ake nufi khabi'a shi ne ka samu wani aiki daga cikin ayyukan nafulfuli, ba aikin farilla ba, a cikin nafulfuli, ko dai sallar nafula, ko sadaka ta nafula, ko azumin nafula, ko wani zikiri, ko wani aiki dai na nafula, ka ɓoye shi, kar ka bari kowa ya sani a duniya sai Allah. Ya zama wannan aikin tsakaninka da Allah ne, kar ka bari kowa ya sani. Kuma ka yi alkawari tsakaninka da Allah za ka rinka wannan aikin har iya rayuwarka. Wannan shi ake kira khabi'a. Jabir ɗan Abdullahi Allah ya ƙare da gare shi yake cewa duk mutumin da yake da iko ya zama yana da wani aiki na mai kyau, khabi'a, wanda zai ɓoye tsakanin shi da Allah, ya ƙoƙari ya yi. Domin wannan aikin zai koya maka ikhlasi, wannan aikin zai sa ka samu rahama da gafara a wajen Allah. Bilal ibn Abi Rabah, ɗaya daga cikin manya-manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wata rana manzon Allah yana bada labari, manzon Allah ya ce na yi mafarki na ganna a gidan aljanna. Ina tafiya a gidan aljanna sai na ji motsawar takalman wani mutum a bayana. Manzon Allah ya ce ina waiwayawa baya sai na ga Bilal ne. Sai na ga Bilal. Sai manzon Allah ya ce ina Bilal yake? Aka kira Bilal. Bilal ya zauna a cikin sahabbai. Manzon Allah ya ce Bilal ka ji abin da ya faru? Manzon Allah ya ce ya kai Bilal, me kake yi? Allah madaukakin sarki ya baka wannan matsayin a aljanna. Mun san irin wahalar da Bilal ya sha a musulunci, ba irin azabtarwar da ba a yi masa ba, har ya zama baya iya magana, in zai ambaci Allah sai dai ya daga dan yatsansa haka.
to da tsananin azaba har sai da sayyidina Abubakar ya sai shi ya yanta shi amma duk wannan azabar da Bilal ya sha ba ita bace sababin shigarsa aljanna ita sababin daukakar sa ne a gidan aljanna sababin shigarsa aljanna shine wannan aikin wanda ya fada manzon Allah yana yi kowa bi sani ba daga shi sai Allah yace ya kai Bilal me kake yi yace manzon Allah ni ban san abin manzon Allah yace akwai abin da kake ka samu wannan matsayi yace manzon Allah ni abin da nake yi duk lokacin da nayi alwala dan yi kokari na ku yana sallar raka'a biyu ban taba wani ban taba yadda wani ya ga ina wannan sallar ba manzon Allah yace to wannan abin shi kai ka gidan aljanna wanda yake nuna kenan ashe dan adam a rayuwa in yana so ya samu kusanci ga Allah in yana so ya samu ikhlasi to ka samu wani aiki guda daya wanda ka san zai iya koyuwa wanda ka san ba za a iya ganewa ba wanda ka san ba wanda zai iya sani daga kai sai Allah ka ci gaba da yi kuma kai alƙawari ba za ka daina ba har ta shiga kiyawa da izinin Allah in ka fara wannan aikin a cikin shekara ɗaya sai ka ga rayuwarka ta canza gaba daya in kana cikin damuwa sai ka ga Allah ya yi maka damuwa in kana cikin matsala sai ka ga Allah ya fitar da kai idan kana cikin tsanani sai kaga Allah ya kawo maka dauki idan kana yawan sabo sai kaga Allah ya nisanta da kai daga wannan sabon rayuwarka za ta canza gaba daya amma kar ka bari kowa sani sai Allah sannan idan baka da ikhlasi zaka ga daga lokacin ka koyi ikhlasi shi yasa Khadija tana daga cikin aikin da yake koya mana ikhlasi kuma dama dabi'a wannan dan adam ya kamata ya samu wanda ya zama yana yi akwai misalai da yawa Zainul Abidin Ali mana Ali ibn Hussein ibn Ali ibn Abi Talib daya daga cikin sahabban manzon daya daga cikin ahlul bait kuma jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sahabi bane jikan manzon Allah kuma ahlul bait Allah ya bashi abubuwa guda biyu Allah ya bashi tsananin dukiya kuma Allah ya bashi tsananin tsoron Allah yana da dukiya kuma mai ibada sai ya daukar wa kansa wani aiki wanda yayi alƙawari ba wanda zai sani in ba Allah ba shine kullun sai ya tara kayan abinci masu yawa sai ya tashi cikin dare yana daukar buhunan abinci a gadan bayansa yana zuwa kofar kofofin mabukata yana ajje musu kuma ya roki Allah ya koye masa wannan abin kar wani ya sani har sai bayan rayuwarsa sai mutane sun fito da za su masallaci sallar asuba kawai sai su ga kayan abinci a kofar gidansu kawai sai su ja su shiga cikin gida haka aka yi ta tafiya ba tare da wani ya taɓa faɗa wani ba ba wani mabukaci da ya taɓa faɗa wani cewa ina ganin kayan abinci a kofar gidana sai wata rana an fito sallar asuba kowa ya fito sai ga kofar gidansa ba komai sai aka je masallaci sai aka je masallaci kuma kowa sai ya bude asiri sai wannan ya ce ah wallahi ni faɗa ga abinda nake samu ah kai ma kana gani ai ni ma ina gani ai ni ma ina gani to yaya wallahi ni yau ban gani ni ma yau ban gani ba an rasa waye yake kawowa kawai dauka ake to a ranar kuma sai Allah ya masa rasuwa sai da aka zo za a yi masa wanka sai aka ga wani tabo a gadan bayansa ashe taban da yake daukar wannan buhunan ne yake rabawa a gidajen mabukata kuma bayan ya rasu aka daina ganin wannan abu tanan aka gano ashe Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib shi yake wannan aikin wanda shine Khadija ahlul bait ne jinin manzon Allah ne mai arziki ne kuma mai ibada ne amma ka ji irin abin da yake shi yasa yana da kyau kai ma ka tanadi irin wannan aikin tsakaninka da Allah ka boye kar ka bari kowa ya sani da izinin Allah zaka ga yadda rayuwarka za ta canza wala Allah wani zai ce to ai ba lalle bane ya boyu abubuwa nawa kake boya marasa kyau ya kai suka boyu nawa abu nawa kake mara kyau wanda ba zaka taɓa bari wani ya sani ba to ya kai boyu to me yasa aikin alkhairi ba zaka iya samu wanda zaka boye ba to idan ba gwada wannan da izinin Allah za mu samu nasara insha Allah ta'ala ana wannan mun kamar lokaci yayi abinda nake so dan yi tsokaci a kansa shine muna tafsiri na matan aure da safi ranan asabar ladi litinin talata amma abin mamaki ko ɗaya bisa goma wannan taron ba su kai ba to sai ya zama ga mu mun zo jin wa'azi amma mun bar matan mu a gidaje yadda su ko ba sa zuwa gurin wa'azi ya kamata yanda muke fahimtar sunna su ma ku ba su dama su rinka fahimtar sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba za a waye gari kai ahlus sunna ne amma matarka ba ta san menene sunna ba wata rana wata mata sun je gurin wa'azi mijinta yana daga cikin malaman izala da suka je gurin aka tashi da gurin wa'azi sai suka wuce gurin taron biki to yawanci ɗan shi'a suna zuwa gidajen bukukuwa suna yada shi'ancin su to sun je sun fara wa'azin shi'ancin su sai wannan matar malamin izala sai ta bude baki ta ce a'a wannan abin da kuke faɗa ba gaskiya bane sai wata ɗan shi'a ta ce da matar malamin izalan nan malama ki mana shi ku da kuke cewa Allah yana sama sai ta ce a'a mu ba mu bane su malamin Abdul Qadir ne an samu matsala ga mutunta malamin sunna ne amma mata ba ta san sunna ba ba ta san aqida ba to irin wannan ake jin tsoro kar ya zama kai ka san aqida mata ka tana gida ba ta san aqida ba Allah ya samu dace abinda muka wada ya zama daidai Allah ya ba mu ladar abinda muka kuskura ubangiji Allah ya gafarta mana Allah madaukakin sarki ya samu cika da imani